25 da 31 da 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa a kan mita 100.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da radio amfani Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Muhammad Hafiz Baballe
tare da ni Zahra Aminu Fage.
Don masu sauraro duk ranar Juma'a shirin yau da gobe kan tabo abubuwa daban-daban kamar su al'adu, nishadi da dai sauransu. Amma a yau 25 ga watan Disamba na shekarar 2020 ranar bikin Kirsimeti, za mu kawo muku yadda aka gudanar da bikin.
Shekarar dai sai godiya domin za a yi bukukuwan Kirsimeti ba kamar yadda aka saba ba saboda bullar annobar coronavirus.
Wakilar sashen Hausa ta samu tattaunawa da jama'a da fasto na majami'a.
To masu sauraro sai ku gyara zama ku kasance tare da shirin yau da gobe.
Tare da bata lokaci ba bari mu je ga tattaunawar wakiliyar sashen Hausa Zainab Babaji da jama'a kan yadda suka gudanar da bikin Kirsimeti.
Ranar 25 ga watan Disamba kowace shekara mabiya addinin Krista a fadin duniya kan gudanar da bukukuwa don tunawa da haihuwar Isa Almasihu wanda suka yi imani shine wanda ya zo duniya don ceton mutane daga halaka ta har abada. Bikin Kirsimetin na bana ya zo ne cikin yanayi mai sarkakiya da rashin walwala saboda cutar corona da ta addabi duniya. Na tattauna da wasu mabiya addinin Krista don jin yadda Kirsimetin na bana.
Sunana Abraham John Sado.
Yaya Kirsimetin?
Ni a gani na fa Christmas wannan shekara ne wanda aka samu damoyi da yawa kuma Allah ya bishe mu. So abu ne wanda ba wai sai ka tara arziki bane ko ka tara wani kayan duniya bane, amma kawai ma wannan dalilin da cewa Allah ya tsare ranmu ya sa har za mu rayu muna nan a cikin masu rai za mu yi Christmas na bana. Abu ne wanda ya kamata mu yi shi cikin farin ciki mai zurfi fiye da na da. So abu ne wanda za mu yi godiya sosai ga Allah, mu yi sujada da bauta daga cikin zurfin zuciyarmu domin kawai mu nuna ma Allah godiyarmu don abun da ya yi mana. Babu wani wanda kudi ko wani abu zai iya sayar mana.
To a baya akan ce a sai mutum wato idan Christmas ya zo akan yi batun a sai na sayi kaya ma yara, sai na sayi shinkafa, sai na sayi wannan karon. An samu waɗannan matsaloli wanda abubuwa sun tashi gashi kuma kuɗin baya shiga sosai. Ku yaya kuke sarrafa wannan Christmas?
Shine nake magana. Ai ganin ma muna cikin masu rai mu yi wannan Christmas din. Ya wuce yayi maganan wai sai an yi an dinka sabbin kaya na Christmas, sai an tara shinkafa wanda za a dafa na Christmas ko kaji ko nama da sauransu. Wannan ba shi bane magana nan. Maganan shine abun da Allah ya yi mana. Kuɗi ko arziki ba zai iya yi mana wannan abun ba. So wannan ma ya wuce. A ce ana wani maganan wai sai an tara wasu kayayyaki da za a yi celebration na Christmas da shi.
To me Krista za su nuna musamman a wannan lokaci na Christmas?
Muhimmancin abin da ya kamata mu yi shine mu yi koyi ga shi Isa Almasihu na bin nufin Allah, yin nufin Allah, a yi rayuwa dai yanda Ubangiji yake so mu yi rayuwa. Wa ƙauna da tsarki da biyayya da kaskantar da kai da sauransu dai rayuwa na haske
akwai matasa waɗanda suke amfani da wannan lokaci domin shiga ayyukan da basu dace ba musamman waɗansu zaka ga suna sace-sace waɗansu ana shaye-shaye wani kira zaka yi musu
ina kira ne gare su cewa wannan irin rayuwan ba zai amfane su ba ba wani abu na alheri ko wani riba da zai kawo alheri daga cikin irin rayuwan nan saboda haka su duba su yi nazari su kuma juyo su tuba su karbi Yesu Almasihu kuma na san zai ba su wannan iko da za su yi rayuwa irin na Krista
sunana Kristi Tife Ado
to Kristi gashi na ana batun Christmas wani shiri kika yi domin Christmas
to mun gode Allah muna kan shiri Allah ne mai shiri babban muna da bidinufin Allah da duk abin da za mu yi bare Allah ya fishe kowa da abin da yake ciki
an gama sayayyen kayayyakin Christmas
to muna kan jiran nufin Allah muna roƙon Allah dai ya ƙara sa mana yanda abubuwan suke shiga ne wannan shekaran bai zo da sauki ba amma mun gode Allah dai to Christmas ya danganta yanda mutum ya dauke shi in ka dauke shi da fati to in kuma kana da wayo zaka yi shi yanda abinda Allah ya tanada maka sai ka amfani da shi ba sai ka yi abinda kowa yake ba
to sau da dama mun fi mai da hankali ma kan wato kayayyakin da zamu yi amfani da shi menene ainihin Christmas
ainihin Christmas ya kamata ranar da za a zauna ne da iyali kowa ya zauna da iyali shi yayi murna ga Ubangiji domin ceton da Allah ya tura mana duniya ta wurin wato Yesu Kristi wanda shi ne zama dalilin ceton kowane ɗayan mu a duniya abin da ya kamata ma a zauna yake nan ba wai a sai ana kashe-kashe ana saye-saye ana wayansu hidima da wani lokaci yana sa wayansu a cikin damuwa nan gaba a zauyan ji su kakanni mu sun ce a bar wawa da bashi ba shi bane babban abu ainihin abin da ya kamata shine a zauna da iyali a yi fellowship tare da iyali a duba mai zumunci a duba menene ya kamata a gyara nan gaba sabon shekara na gabatowa a yi gyare-gyare ni a wuri na shine Christmas
to amma akwai za a iya cewa lokaci ne wato da mabiya addinin Krista za su yi bishara
sosai wannan lokaci ne da ya kamata kowane mai bi in ya samu dama duk wurin da ka iya ka shiga ka je ka yi bishara in ka ga daman nufi na dama wato opportunity in ka ga wurin da ya kamata ka shiga ka je ka yada bisharar Ubangiji lokaci ne kenan don mutane suna gari da yawa suna shigowa wanda an dade ba gansu ba kila baka san rayuwar da suke ciki wurin da suka fito ba in ka same su sai ka share da su ka kai kokari ka ji ya rayuwar yake tare da su a wurin da suke kun kuma ka gane cewa akwai kasawa sai ku yi addu'a tare a gyara zama
to kina uwa wannan lokaci ne da za a gargadi matasa yara musamman yaran mu yanda suka shiga waɗansu halaye
sosai sosai wannan lokaci kam gaskiya ya zo mana da abubuwa masu mamaki da kuma mawuyancin lokaci ne mun sani amma yaran mu yanzu to Allah kam ya kamata mu musu addu'a kuma sannan mu dinga musu galgadi domin abinda yara sun shiga yi yanzu abin tsoro ne ba mu san nan gaba ya zai zama ban ba Allah ya sa hannun shi a rayuwar da muke ciki yau ma yanzu sai dai ka ji kawai mun tashi da safe mun samu an shiga gidajen abokan zaman mu an ciccire musu su TV'n su a bango har gida uku ɗayan matan na bacci a daki sun shiga sun ce mutan ta yi magana za su kashe ta suka tafi da kayan gidan to irin wannan abun kuma yara kanana ne matasa ne wanda ya kamata da yanzu ne suna amfani da karfin su suna bauta ma Ubangiji sun shiga wannan halaye mu namu sai dai addu'a muna addu'a kuma muna musu gargadi ko Allah ya kar mu gaji domin aikin mu kenan babban aikin da Allah ya ba mu kenan a duniyar nan yanzu ƴaƴan nan da ya ba mu dinga bishe su kullayo mai a cikin maganar shi komai yaya Allah zai rike zukatan su wani ranar
sunana Lydia Abi Bosan shekaran da an fara daga farko mun fara da farin ciki ana shiga wata biyu uku sai a samu wannan ciwon ya sa komai cikin rayuwa ya bambanta ababen da an saba ana yi ya jawo baya farin ciki na shine Allah Ubangiji zai sa cikin zukatanmu ba za mu manta da ma'anan Christmas ba, domin ma'anan Christmas shine shi mahalicin da kanshi ya bar sama ya zo duniya domin ya tabbata cewa ba mu halaka cikin duniya ba, ya mana hanyar da za mu samu sira. So wannan ma'anan yana zuciyarmu, ba zai bata a zuciyarmu ba. Abun tsoron da naji a shekaran shine kaman yara sun fara samun losing meaning na Christmas. Ina ce ma iyaye su sake gaya ma yara ma'anan Christmas domin kar su manta da shi. Ma'anan shine zuwan shi mahalici da kanshi domin ya kawo mana sira daga halaka.
To ya abun biyan bukata fa, musamman yanda an samu matsaloli na wannan cuta, komai ya haura, an samu abun biyan bukata.
Ubangiji Allahmu ai ba ya taba barin mu ba, yana tana dawa kowane lokaci. Wanda muna da shi, kadan da muna da shi, mu gode ma Ubangiji, mu yi amfani da shi yanda ya bamu.
A baya mata sukan tada hankali, musamman idan ba a samu kayan Christmas ba, kuma ba a samu abincin da za a ci ba. Kina ga kaman wani fadakarwa zaki ma mata, kila na akwai irin waɗannan har yanzu.
Mata mun samu koyeswa cewa mu zama masu hakuri, duka bunda mai gida ya iya ya tanada, mu karba da godiya, mu yi amfani da hikimanmu, mu sa yanda za mu yi amfani da shi ya biya bukata cikin gida, mu zama da godiya, kar mu rena abinda mai gida ya kawo, mu gode ma Ubangiji. Ubangiji yana iya multiplying nashi.
A irin wannan yanayi na bukukuwa, majami'u da dama kan ware wasu kudade don sayan kayayyakin abinci ko tufafi da za su raba wa mabukata, musamman marayu, matan da suka rasa mazajensu, masu lalurar na kasa da ma sauran marasa galihu. Wannan dattijo da ke zama shugaban kwamitin walwala a majami'ar Ekwa Seminary a Jos yace sun dade suna taimakawa marasa galihu a tsakanin al'umma.
Sunana John Ramadan, ni ne nake kula da sha'anin welfare a Ekwa Seminary Church a nan Jos.
To wannan shekara an samu matsaloli da yawa, musamman wanda ya kai ga har an shiga lockdown. Me wannan church ta yi musamman ma waɗanda suke da bukata?
Kashin gaskiya wannan church ta yi kokari ta kula da marasa ƙarfi, marasa galihu, game da samun abinci musamman. Church ta yi kokari, kuma jama'a wanda suke da abin hannu su ma sun taimaka. Ba zan manta ba, akwai wani labari da shi pastor mai gaya man cewa wani ya kira shi ya ce masa a gaya masa kudin buhunan shinkafa, wake, gari da sauransu. Aka gaya masa kuma ya bada wayannan kudade aka sayo aka sa. Muna da wurin da muke sawa da ake kira Love in Action. Wurin aka tara mutane membobi na church na wannan ecclesia namu sun zo sun sami abinci a lokacin. Mutane kuma kekewaye, kai ba kristoci kadai ba, ma wanda ma ba krista ba, sun zo sun yi layi duka an basu. Da farko zan yi magana akan su gwauraye da marayu. Mun tara su, mun church ta ba da kuɗi fiye da 200,000, an sayi shinkafa an basu domin su masu bikin Christmas. Kuma akwai wani mutum wanda ya taimaka, ya sai abinda tura ke kira wai hampa, ya ba wayannan gwauraye da marayu duka an basu domin su bikin Christmas da shi. Kuma wayansu abubuwan da suke nan da church ta saya aka ajiye cikin wannan Love in Action, wato wuri ne na ajiye abinci, duka mutane da suna da bukata sun je sun samu.
Yesu Kristi na wane, mu zo mu yabe shi.
Tare da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe, yanzu kuma ga tattaunawar Zainab da pasto na majami'a.
Kristimati lokaci ne na nuna kauna kamar yadda limamin na addinin Krista ya bayyana mun.
Ina mai suna Reverend Ibrahim Abu, ina paston Ikwa Hall, Faringada.
Ina manufan Kristimati.
Kristimati ga mutane da yawa tana da manufa daban-daban. Akwai waɗanda sun san Kristimati lokacin buki ne kawai. Akwai waɗanda gare su Kristimati lokaci ne na a ci abinci, a sha duk abin da ana iya samu a sha, a yi sabbin kaya, a fita yawon wurare. Amma ga wanda yake Krista mai bi, Kristimati tana da muhimmanci domin shine tushen bi da muke gadara da shi. In ba Kristimati ba Kristanci, domin wannan shine ya zama foundation, ginshiki na bi da muke yi. A takaice, bikin Kristimati ana murna ne ranan da an haifi Almasihu Yesu, wadda ga masu bi mu Krista shine mai ceton duniya. To idan ko haka ne, kuma haka din ne, ga ya zama da muhimmanci ga duniya gaba daya, domin bisa ga maganar Allah cikin littafin Yohana ko Yahaya sura 3 aya 16, yace gama Allah ya kaunaci duniya har ya ba da ɗansa haifaffe shi kadai, domin dukan wanda ke ba da gaskiya gare shi kada ya lalace, amma ya sami rai na har abada. Daga cikin wannan aya muna iya cire muhimmanci ko ma'ana na Kristimati. Kin ga na daya, ya bayyana mana irin kauna da Allah ke da shi wa duniya. Bulus manzo ya jaddada wannan bayanin da ya ce Ubangiji Allah ya kaunace mu tun muna masu zunubi, tun ma kamun mu san menene ke daidai da abin da ke ba daidai ba. Ubangiji ya kaunace mu. To irin kaunan nan da Allah ya nuna mana ya wuce kauna kamar yadda mu muka san shi a duniya yau. Da farko, mu muna murna a haifuwan Yesu Kristi, a cikin ta Ubangiji ya koya mana abin da ake nufi da kauna. Na biyu, wannan kaunan bai sa maganan baki ba, domin ya bayyana kaunarsa, don bai isa in cewa wani ko wata ina kaunar ke ba. Wannan abaka ne kawai. Kauna ana bayyana shi, ana nuna shi ga abin da yake. So Allah bai tsaya ga fadin cewa a duniya ina kaunan ku ba, ko da yake lokacin duniya tana cikin bakin zunubi. Ya kaunace mu. To ya zai bayyana wannan kaunan? Ya bada kansa, ya sauko, ya shigo cikin wannan duniya a sifa da kamalin mutum, domin ya bayyana mana irin kaunan da yake da shi a domin mu. Abu na uku anan shine wannan, domin ya cece mu daga zanibi, ya cece mu daga hannun magabci shedan da kansa, ya cece mu daga duk wani abin da ba zai zama da alheri gare mu ba. Wannan shine irin manufa da Christmas yake da shi wa Krista.
To a waɗanne darussa ne wato masu bi za su koya ko kuma za su nuna musamman a wannan lokaci na Kristimati?
Wannan kaman a bayyane yake. Yunga kalman krista ba kalma ce kawai ba, an kirkiro ta ne daga wato shi krista, ana nufi mabiyin kristi, wato karamin kristi, kamanin kristi. Ya zamana idan Christmas buki ne na godiya da na murna domin haifuwan Yesu Kristi, kuma haifuwan Yesu Kristi na da ma'ana kamar Allah na koya mana kauna, Allah kuma ya bayyana irin kaunan da yake da shi domin mu sa'ilin nan da dalilin da yasa ya kaunace mu. Mu da muke wannan bikin, waɗannan su ne darussan da muna iya koya daga ciki, kuma mu bayyana shi ta wurin rayuwarmu. Na fari shi ne mu kaunaci Allah kansa na farko, sa'ilin nan mu kaunaci waɗanda suke kewaye da mu, iyalai, abokai, makwabta, kai kowa ma. Yesu Kristi ya bada wannan misali da aka masa tambaya, shin waye ne makwabci na? Sai ya bada wannan misali, yace akwai wani mutum da ke ya tashi zai tafiya daga Urushalima zuwa Jericho. A hanya mafasa suka tare shi, suka yi masa duka, suka kwace dukiyarsa, sun bashi a kasa kusan rabin matace da wani babban shugaban addini, shi ma Bayahude, yazo ya wuce ya ga mutumin nan a kasa, ya ratse ya bi gefe ya bashi kwance anan. Haka ma wani Balewi, shi ma shugaban addini, haka shi ma yazo ya wuce. Amma wani mutumin Samaria wanda dangi bai hada shi da wannan mutumin ba, ba abokai suke ba, bai ma taba sanin shi ba, ya ga mutumin nan a kasa, ya san rai dai a hannun Allah yake, ya sauka daga jakinsa, ya yi masa hidima, ya dauke shi ya sa a jaki ya kai inda za a lura da shi, ya bada umurni ya ce a lura da mutumin nan, ya bada kudi in ma abin da ya bari ya kasa zai dawo ya cika. Bai taba sanin shi ba. To da ansa tamban shi ne, Yesu ya ce to ai wannan shi ne makwabcinka. So makwabci ba wanda kuke zama kurkusa ba, kowane mutum, ko krista, ko musulmi, ko bahaushe, ko inyamuri, ko bayarabe, ko ma wane ne, mahaluki dai na Allah makwabci ne. Kauna ba ta da iyaka.
A wannan Christmas ya zama daban da na sauran shekaru, yanda an samu kai cikin wannan cuta ta corona, wanda kusan duka duniya ana fama da wannan cuta. Kana ga ta yaya su mabiya addinin Christ gudanar da wannan biki na Christmas?
Wannan tambaya da dadi, domin ko mu ma masu bishara malaman addini, wannan ya zama mana da taimako aini, dan ya zama mana zarafi mu gaya wa jama'a cewa wannan bikin na fari ba ci da sha bane, na biyu ba sa sabbin kaya bane, na uku ba shine komai ba. In fact bikin nan a zuciyarmu yake, ba abin da muke yi a waje ake gani ba. So da cutan corona, akwai cutan corona, kuma mun gode wa Allah domin ya bar wannan lamarin ya same mu, ya kara jawo mu kurkusa da shi. So Christmas ya zama mana wani zarafi ne, kuma mu kara komawa ga Allah, mu yi mishi godiya sa'ilin nan, mu roke shi bisa ga alherinsa ya yaye mana wannan abin da ya zama da damuwa. Sa'ilin nan ga waɗanda sun wahalun da ake ciki na rashin kuɗi, rashin abinci, duk da hakan mu gane cewa ko da ci ko ba ci, ko da sha ko ba sha, Christmas is always Christmas. Za mu yi bikin Christmas, za mu gode wa Allah a zukatanmu, za mu yi farin ciki a zukatanmu, koma da menene ba zai hana wannan bikin ba.
Sunana Pastor Ibrahim Joshua Adamu. A wannan lokacin Christmas addu'a nake yi, Allah ya sa mu yi shi cikin kwanciyar hankali da zama lafiya, kuma ina so in ja hankalin ƴan uwa da aso juna. Manufan Christmas kenan, gama Allah ya yi kaunan duniya har ya ba da ɗansa haifaffe shi kaɗai. Kaunan nan ne yasa ake Christmas. In ba kauna ba Christmas. Shi kauna ya kawo. Kaunan nan ne kuma ya kamata ka nuna ma duniya. Ba wai da baki ba amma da ayyuka. A wurin mu kullun ina bada misali. Ni a gidanmu masarautar Kano 95% kashi 97 suna sallah. Kashi biyu masu gargajiya ne. Kashi ɗaya ne kawai Kristo a masarautar Kano. Amma muna zama lafiya. Muna nan idan muka shiga idan aka yi addu'a na musulunci za a bani zarafi in yi addu'a na Kristo a masarautar Kano. Haka muke tafiya. Muna nan abin mu muna zama lafiya. To irin wannan ne muke so mu yadar da shi a plato da duniya gaba daya. Addinin nan tsakanin ka ne da Allah. Shi yasa muke fada a wannan lokacin Christmas ka so Allah kai masa bauta don kaunan Allah da kake innan shine zai fita har ya kai ga dan uwanka ya ga kaunan Allah gare ka ba wai a baka ba amma daga zuciya. Idan ka so Allah zaka so dan uwanka. Shi Allah kanshi yace idan baka kaunci dan uwanka ba waya zaka yi kace kana so na kana kaunana. To kaunan Allah nan shine zai manifesting a dan uwanka mai wanda yake raye da kai kafin Allah ya amanna ma da abin da kake take masa sada zumunci kamar yanda nace a kaunaci yan uwa a guji abin da zai kawo tashin hankali a kasa ayi fada ma yaya su yi zaman imani da abin da suke bauta. Abin da kuma za a guje shi shine shaye-shaye. Kar ayi amfani da wannan lokaci a ga cewa ko hutu ne a je a yi wayansu abubuwa da za su kawo damuwa ma iyali ko da damuwa ma kasa. A guji shaye-shaye, a guji harkan banza. A wannan lokaci namiji zai shirya da namace don a zo a yi lalata ko kuma yara za su shirya kuɗi su je su yi shaye-shaye, wayansu kuma ya kai su ma ga halaka ko kuma za su ɗauki wani abu suna bugawa. Wasu yana halakar da su dan naji yanzu an sa abun ma wani kaman bomb ne yana lalata hannayen yara, yana lalata rayuwar yara. Kuma a su Nigeria abin da yake kashe mu ba ma son kasan mu. Nakan bada misali zaka ga mutun ya zauna ya ce maka wai shi yana alfahari da wani kasa ga naka kasan baka alfahari da ita ina amfanin sa Allah. To kana nufin Allah bai shawarce ka ba kenan ya aje ka a Najeriya? Idan da ya shawarce ka za ka ce kai ba dan ba Najeriya kake so ba, saboda haka kai kishin kasanka, kai kishin zuriyanka, kai kishin al'ummanka. Da haka ne zamu zauna lafiya. Allah ya taimake mu.
A lokutan bukukuwan Kirsimeti da mabiya addinin Kirista na gudanar da waƙoƙi da ziyartar ƴan uwa da abokan arziki da bada kyautai da ciye-ciyen makulashe daban-daban, wanda a wannan shekara gwamnatoci suka bada umarni a daina duk wasu taruwai ko cinkoso saboda takaita yaduwar cutar corona. Masu sauraro, abinda ya sauwaka kenan a cikin shirin yau da gobe na wannan satin. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma abokin aikina Betiya na gabatarwa, Muhammad Hafiz Baballe, da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin, da Daniel Brown da ya haɗa shirin baki ɗayansa, ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC ke sallama da ku. A yi bikin Kirsimeti lafiya, kuma a yi hutun ƙarshen mako lafiya. Yeah.